sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 16 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
Russia ta gargadi Amurka kan aika sabbin samfurin makamai masu linzami masu inganci na tsaron sama samfurin Patriot zuwa Ukraine. Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da hukuncin daurin shekaru 25 da aka yankewa kwamandan kungiyar LRA a Uganda. Shugaban kasar Ghana ya ce gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso ta ɗauki hayar sojoji daga Russia don su taimaka wajen yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a ƙasar su.
Kanan labaran kenan. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin gwamnatinsa na hada hannu da kasashen nahiyar Afirka a bangarori da dama a wajen babban taron Amurka da shugabannin kasashen nahiyar Afirka na wani uku da aka gudanar a Washington DC. Alheri Gwe sana nan tafa da ƙarin bayani. Za kuma ku ji buƙatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar a wannan taron. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta gargada Amurka cewa idan har ta aika da sabbin samfurin makamai masu linzami masu inganci na tsaron sama samfurin Patriot zuwa Ukraine, Moscow za ta ɗauke shi a matsayin yunkurin tsokana wanda zai iya haifar da martani daga fadar Kremlin. Mai magana da yawan ma'aikatar Maria Zakharova ta bayyana cewa tura makaman masu linzami na Patriot da Amurka za ta yi don yaƙar har-haren sama da Rasha ke yi zai nuna irin rawar da Amurka ke takawa wajen taimakawa gwamnatin Kiev ta dakile yakin Rasha na watanni goma, kuma zai iya haifar da sakamakon da zai biyo baya. Bata fayyace irin martanin da Moscow za ta bayar ba, amma ta ce ya kamata Amurka ta ɗauki matsayin da ta dace daga gargaɗin da Rasha ta yi cewa tana halatta auna hare-haren Rasha tare da jigilan makamanta zuwa Ukraine. Ta ce Amurka ta riga ta zama wani ɓangare a yakin. Jami'an Pakistan sun faɗi a jiya Alhamis cewa wani sabon lugudan wuta da manyan bindigogin artillery kan iyakokin ƙasar da dakarun Taliban na Afghanistan suka kai kan fararen hula ya kashe mutum ɗaya tare da jikkata wasu 15 mata da yara na cikin waɗanda abin ya shafa. Harin dai ya haifar da musayar wuta na tsaka-tsaki a kusa da mashigar kan iyakar Chaman, sai dai ba a sami cikakken bayani kan asarar rayuka da aka yi a ɓangaren Afghanistan ba. Jami'an Pakistan da na Taliban sun zargi junansu da haddasa rikicin baya-bayan nan wanda ake ƙara samun tsamin dangantaka na abokantakar ƙasashen biyu. Abin takaici a yau an sake yin wani harbe-harbe da sojojin Pakistan suka yi a Spin Boulder, kuma ya haifar da faɗace-faɗace ga ma'aikatar tsaron Taliban a cikin wata sanarwa inda ta bayyana ɓangaren Afghanistan na mashigar Chaman. Jiya Alhamis, kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka yankewa Dominic Ongwen, wani tsohon soja da ya shiga aikin soja yana ƙaramin yaro ɗan ƙasar Uganda wanda ya zama kwamanda a ƙungiyar 'yan tawaye ta Lord Resistance Army, kuma ya amince da hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka yanke masa na fyaɗe, kisa da kuma sace yara. Mai shari'a da ta jagoranci alƙalan kotun Lusdale Carmen Ebenezer Karanza ta ce kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da duk wasu dalilai na kariya na ɗaukaka ƙara, kuma gabaɗayansu sun tabbatar da hukuncin. Daga baya alƙalan sun kuma yi watsi da dukkan dalilan ɗaukaka ƙarar da suka shafi hukuncin. Kwamandan yakin da ake nema ruwa a Jallo, Joseph Kony, ya jagoranci ƙungiyar LRA da ta'addabi 'yan ƙasar Uganda na kusan shekaru 20 a lokacin da take yakar gwamnatin shugaba Yoweri Museveni daga sansanin arewacin Uganda da kuma ƙasashe makwabta.
Tomatalla, An jima kadan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin gwamnatinsa na hada hannu da kasashen nahiyar Afirka a bangarori da dama. Wajen babban taron Amurka da shugaban kasashen nahiyar Afirka na wani uku da aka gudanar a birnin Washington DC. Alheri Grace Abdu ta halarci taron ga kuma rahoton da ta hada mana.
A jawabinsa wajen taron shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada niyyar Amurka na yin aiki tare da kungiyar tarayyar Afirka da takwarorinsu na Afirka don ƙara samun ci gaba a fannoni daban-daban da suka hada da inganta tsarin samar da abinci mai dorewa da shugaba Biden ya sanar da ƙarin dala biliyan 2.5 akan dala biliyan 11 da Amurka ta ware kan wannan shirin. Shugaba Biden ya kuma kaddamar da wani sabon tsarin haɗin gwiwa kan samar da abinci tsakanin Amurka da tarayyar Afirka. Shugaba Biden ya sanar da cewa hukumar raya kasashen duniya ta Amurka wato USAID za ta samar da ƙarin dala biliyan 2 na taimakon jin kai da ake bukata cikin gaggawa da suka hada da abinci, ruwa, matsuguni, kiwon lafiya na gaggawa, tsafta muhalli da makamantan haka don taimakawa mutanen kasashen nahiyar Afirka da bala'o'i ya shafa da kuma kasashen da ake fama da kalubalen ayyukan jin kai, inda Amurka za ta taimaka wajen bayar da agajin ceton rai cikin gaggawa ga 'yan gudun hijira da aka tilastawa barin gidajensu da kuma ba da tallafin abinci ga 'yan gudun hijiran da suka tsallaka kan iyakokin kasashensu. Haka kuma a taron harkokin kasuwanci a Afirka da Amurka da tunkarar kalubalen cimma burin muradin karni MCC ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sufurin yankin Benin da Niger, inda Amurka za ta kashe jimlar dala miliyan 504, kasashen Benin da Niger kuma su ba da gudunmuwar ƙarin dala biliyan 15 kowannensu don tallafawa shirin. Yarjejeniyar za ta taimaka wajen rage tsadar sufuri da rage shingaye na kasuwanci daga tashar jiragen ruwa na Kotolo zuwa Nyame, babban birnin ƙasar jamhuriyar Niger, wanda zai baiwa al'ummomin karkara damar bunƙasa cikin sauri, samar da ƙarin ayyukan yi da jawo ƙarin jarin kamfanoni masu zaman kansu da za su ba da gudunmuwa a yunkurin samar da abinci. Amurka za ta kuma ba da tallafin dala miliyan 10 ga asusun tallafawa ci gaban ayyukan noma na duniya wato IFAD da nufin ƙarawa manoma ƙarfin gwiwa yadda za su ci gaba da ayyukan noma musamman mazauna yankunan karkara da kuma rage asarar da manoma ke yi bayan girbi. Har wa yau shirin zai taimaka wajen bude kasuwanni ga manoma da kuma inganta harkokin kasuwancin albarkatun gona. Amurka za ta kuma taimaka ga tsarin bayar da tallafin taki na bankin raya kasashen Afirka, inda cibiyar USAID za ta ba da tallafin dala miliyan 15 domin tabbatar da ci gaba da samun takin zamani ga manoma ƙarƙashin shirin bankin raya Afirka da tsarin bayar da tallafin taki na Afirka da ake kira AFFM. Shugaba Biden ya bayyana cewa Amurka da gaske take kan batun ci gaban nahiyar Afirka kuma tana da ƙwararren shirye-shirye na cimma wannan burin.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy.
Yace ci gaban tattalin arzikin Afirka ya ta'allaka ne kan gwamnati mai kyau da al'umma da ke cikin kwanciyar hankali da lumana da ingantaccen makamashi mai arha. Abubuwan da 'yan kasuwa suke la'akari da su kenan lokacin da suke neman saka hannun jari. Shugaba Biden ya bayyana cewa Amurka ta kudura aniyar tallafawa kowane bangare na ci gaban Afirka da kuma samar da yanayi mai kyau don dorewar hudda kasuwanci tsakanin kamfanonin Afirka da na Amurka. Ya kuma jaddada cewa Amurka tana nan kan gaba a Afirka. Kamar yadda aka saba gani wajen tarukan da suka hada kan shugabannin kasashen duniya, a wannan taron ma waɗansu kungiyoyi sun fito duk da matsanancin sanyi da aka yi, suna gangamin lumana da nufin jawo hankalin shugabanni kan waɗansu batutuwa da suka tsone masu ido, kama daga neman kawo ƙarshen mulkin kama karya waɗansu kasashen nahiyar Afirka da neman taka birkin shugabannin da suka yi kane-kane bisa karaga mulki da kuma neman 'yancin faɗa albarkacin baki da ake ketawa a waɗansu kasashen. Yana cewa kasar mu Uganda yanzu haka tana fuskantar tashin hankalin siyasa sabili da shugaban kasar mu Museveni yayi kane-kane bisa karagar mulki na tsawon shekaru 37 yanzu kuma mulkin sa mulki ne na danniya da kama karya. Muna cewa bai kamata Amurka ta gayyaci irin wannan shugaban a wannan taron ba. Ya kamata Amurka ta rika jawo irin waɗannan shugabanni birki domin ya zama izna da saura. Wannan ne dai karo na biyu da Amurka ta shirya irin wannan taron. An yi irinsa na farko ƙarƙashin mulkin shugaba Barack Obama a lokacin shugaba Joe Biden yana mataimakin shugaban ƙasa. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC.
A gaida Alheri Grace Abdu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya ce gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso ta dauki hayar sojoji daga Rasha don su taimaka wajen yaki da masu tayar da kayar baya a kasar su, kuma suna amfani da wurin haƙar ma'adanai domin biyan su. Masu dawar kishin Islaman sun ƙara kutsawa cikin ƙasar Burkina Faso, lamarin da ya haifar da juyin mulki guda biyu a wannan shekara, ɗaya a watan Janairu da kuma ɗaya a watan Satumba, a daidai lokacin da sojoji ke ƙoƙarin maido da mulki ƙasar. Masana sun yi imanin cewa shugaban Burkina Faso na yanzu, Captain Ibrahim Traore, yana amfani da sojojin hayar Rasha daga kamfanin wana don yaƙar masu iƙirarin jihadi. Da yake magana a ranar Laraba a Washington, a wani bangare na babban taron shugabannin Amurka da Afirka, shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya bayyana damuwarsa game da ci gaba da ake zargi an samu.
Today, Russian mercenaries are on our northern border. Burkina Faso has now entered into an arrangement.
Yace a yau sojojin haya na Rasha suna kan iyakar mu ta arewa. Yanzu haka Burkina Faso ta shiga wani shiri na tafiya tare da Mali wajen daukar sojojin wana aiki a can, kuma na yi imanin cewa an ware musu wani wurin haƙar ma'adanai a kudancin Burkina Faso, aka ba su a matsayin wani nau'i na biyan kuɗin aikin su. Sasa aiki akan iyakar mu ta arewaci yana da matukar damuwa a gare mu a Ghana. Kasuwannin hannayen jari sun fada a Amurka da Turai, yayin da masu saka hannun jari ke ƙara nuna damuwa cewa babban bankin Amurka da sauran bankuna a shirye suke su yi kasada na fadawa ko maɗaɗa tattalin arziki don shawo kan hauhawar farashin kayayyaki. Kasuwar S&P 500 ta faɗi da kashi 2.5 cikin 100 a jiya Alhamis, inda ta share ribar da ta samu daga farkon mako. Kasuwar Nasdaq ta yi ƙasa da kashi 3.2 cikin 100, kuma Dow ita ma ta yi ƙasa da kashi 2.2 cikin 100. Kwana ɗaya da ya wuce, babban bankin Amurka ya ce ya kamata a ƙara kuɗin ruwa sama da yadda ake tsammani a baya domin daidaita hawan farashin kayayyaki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi tallafin Amurka wajen inganta ayyukan samar da wutar lantarki. Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya, Yayi wa wakilin mu Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan ziyarar shugaban Buhari da ganawarsa da shugaba Biden.
Kamar sun guda biyar wanda shugaba Biden ya zama na mutum da mutum a tsakaninsu. Wannan zama da aka yi da shi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi yabo da shugaban Najeriya irin gudunmuwa da yake bayarwa na samar da mulki da kuma karfafa shi na demokaradiyya a lokacin Afirka gaba. Ya kira shugaban Muhammadu Buhari a matsayin gwarzo na yada mulki na demokaradiyya a Afirka. Akwai yarjejeniya wadda ta tabbatar da cewa wani aikin na samu da wutar lantarki na amfani da hasken rana, wato sola, da ake tattauna da wani kamfani mai zaman kansa. Yanzu abu ya tabbata, gwamnatin Amurka ta sa hannun kamfanin zuba jari wato US Exim Bank zai ba da kuɗi ya kai kusan dala biliyan biyu dangane da dangane da samar da haɓaka wutar lantarki ta sola a Najeriya. To a cikin jawabai ma da shugaban Muhammadu Buhari a jiya ya haɗa da cewa yanzu Najeriya ma burinta da ƙaruwa yake wajen samar da wutar lantarki. Yanar da cewa a cikin mafarkin waje 'yan shekaru nan gaba kaɗan Najeriya za ta cimma megawatt 30,000 na wutar lantarki. Banda haka taro da aka yi ranar Alhamis, shugaban Muhammadu Buhari shi ma yana cikin shugabanni da aka zaɓa suka yi wannan jawabi bayan shugaba Biden ya yi nasa. Kuma shugaban Muhammadu Buhari ya nuna matsaloli da dama da suke fuskantar Afirka. Wanda kuma a cikinsu ra'ayin masu barazana da buri na kasashen Afirka na cin wasu buƙatocin muradoji da suka kafa waɗanda ake fata 2063 da ake sa cin musu waɗanda suka haɗa da tabbatar da cewa an daina jin tashin bindiga ma a Afirka wato kan zaman lafiya gaba ɗaya ana fata ya samu a tsakanin kasashen Afirka da kuma cikin su kansu kasashen Afirka waɗanda suna cikin abubuwa dai da shugaban Buhari ya fuskanta tun zuwa ma'ana.
Malam Garba Shehu kenan a hirarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Mai sauraro maganar matsatsin matsalambar matsananciyar matsalar tsaro a Najeriya na cikin abubuwan da za mu tuna.
Me za mu gaya ma jama'a in mun hita? Wai ma za a yi zaben? Ba waɗanda za su yi zaben ake kashewa ba?
To zan ka tambaya wake ba su kuɗin, wake ba su makami, kwaya da artashi. Da bom
sojojinmu da sauran masu aiki na tsaro suna aiki da gudunyawansu surutu ba zai kai mu gaci akan maganar tsaro ba.
Ita ma dai maganar harkallar hayyakewa juna a dandalin darundarwa juna na siyasa na cikin batutuwan da za mu yi waiwaye a bana.
A ce wai yanzu an zo ana saka form na sanata miliyan 20, na gwamna miliyan 50, na shugaban kasa miliyan 100. To ya ilahi ina za a?
Da karfin shugaban kasa, da karfin mataimakin shugaban kasa, da karfin shugaban jam'iyya, sannan ga minista. Amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su.
Gara kai zaben nan a bata maka gobe bayan shekara uku ka gyara ka kori wanda ya bata maka.
Waɗannan fa sai sayan so mun ta muka tabo cikin tarin miliyan da za ku ji a cikin shirin waiwayen mu na biyu a cikin shirin mu na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin Manuniyan da ke kokarin ganin ya yayo masu haren shi dukkanin wata yana. Shiri na 104 cikin jerin shirin Manuniyan da ya fara waiwayen abubuwan da suka faru a wannan shekara ta bana. Me yiwa kuma ganin irin abubuwan da suka faru karkashin jagorancin manyan jam'iyyun tare Najeriya da yasa aka kirkiro sabuwar jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari ne yasa ɗaya daga cikin jigajiganta a Najeriya da ake ganin da su aka rada mata suna. Injiniya Abuba Galadi mai ce yana ganin 'yan Najeriya za su yi imani da amanna da wannan jam'iyya mai alamar kayan marmari saboda sauran jam'iyyun sun riga sun balla musu barna.
Duk mai hankali ya sani a yadda waɗannan manyan jam'iyyu suke taka haƙƙin 'ya'yansu balle sauran 'yan adam musamman talaka da kiyayya da suke da ci gaban al'umma. Mun yi imani cewa wannan sabuwar jam'iyya mu za mu kafa gwamnatin tarayya.
Menene ne wanda ke kasa ne wanda al'umma Najeriya ba su sani ba?
Duk dan Najeriya ya kwana da sanin cewa in Buba Galadi mai yace zai yi kaza, ko da za a yanka shi zai yi. Mu muna son mu kwatanta adalci.
Damuwa da damewar tsaro kuma ta sa wani jigon jam'iyyar APC da tsohon mai magana da yawunta ne ma a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya baje bayani ga Manuniya cikin wannan shekara cewa al'umman Najeriya fa suna cikin wani hali musamman ma dai talakawan da suka nuna jam'iyyar APC kauna.
Me za mu ga ma jama'a in mun hita? Wai ma za a yi zaben? Ba wai waɗanda za su yi zaben ake kashewa ba in ka je mu ya ka je shiroro local government ina masu zaben ya za yi zaben aljannai ne za a hito da su su zo su dangwala talakan da suka sha wahala talakan da suka yi ta cewa sai baba su ake kashewa
yanzu to ku za ku tsaya APC ko kuna da wani
ina za mu amma yanzu in ka ce zabe ta zo APC sun hita me za mu ga ma jama'a wallahi wani wuri in mun je sai in mun sha a guje
kana ne mu za ku yakin neman zaben
to ya za kai kai yakin neman zaben ministan ba da labarai ya zauna yace wai ai lokacin Buhari ne aka samu zaman ina zaman lafiyan shi ministan muna ga yancin sa yazo mina yazo yaje muya yaje shiroro yaje mariga yaje kagara yazo ya zaga
sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Nigeria Senator Abdullah Adamu ya ce ya zama wajibi a ga duniya sojojin Nigeria na kokari amma dai akwai zabgazagon kasan cikin girin da yace a gaskiya ma wannan shi yafi mai kuna
abin da ke faruwa yanzu ko da yake sojojin mu da sauran masu aiki na tsaro suna aiki da gurguyawa su to abin nan gashi nan yaki ci yawa to surutu ba zai kai mu gaciya kan maganar tsaro ba kowa ya san Buhari to rayuwa na soja da bai yake da alfarin hula in ya taka nan yanci yawa yanci dan adam wane ne wane sauransu to amma a haka soja za yi ne zai yi ne ba yi ra'ayinka to anan na fara ji a jiki na Allah ya min gafara akwai ta'adanci na cikin gida ma'ana akwai waɗanda yake suna ma farin ciki amma ke faruwa ƴaƴan ƙasar nan
zanzara zabarin zabgazagon ƙasan kuma daga cikin gida da ƙetare yasa tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa General Sani Abacha Manjo Hamza Al-Mustafa yace akwai alamomin tamboyi a harkar tsaron tarayyar Najeriya da ya kamata a dan tona
abun tsoro ana shine kuɗin da ake kashewa a rike ƴan bindiga ƙanana yafi kuɗin da ake kashewa a rike bataliyo a lokacin yaki to zai ka tambaya wake ba su kuɗin wake ba su makami kwaya da artashi da bomb da kuma abubuwan su na computer da suke rike da shi da ake gaya musu ina ne za su bi su je suna cin masojoji ko kuma kauyukan mutane kawai to akwai wanda suke aiki da su to kuma wannan binciken mu ya kai ga gano waɗansu na waje
mai sauraro cikin manyan batutuwan da aka bijiro da su cikin wannan shekara su ne harkar harkallar hayakewa juna a siyasa musamman dai maganar siyan tikitin taka-taka da aka labta kuɗin da wasu suka dinga kai ruwa rana tsohon dan masar tare Nigeria Senator Mas'ud Eljibru Dogwa na jihar Kanawa ya gaya wa shirin manuniya a wancan lokaci cewa dole ne idan aka labta kuɗi a harkar siyasa su kuma 'yan siyasan su ci amana.
Dole ne ya zama na jam'iyya ta dinga kallon abubuwan nan ta gefe guda biyu. Gefe na farko shi ne idan ta tsawwala kuɗin nan ta san da cewar sai masu kuɗi ne za su zo su sai fom sannan ma kuɗin fom ne aka tsawwala. Ina magana kuɗin da za a zo a ce za a je a yi yakin neman zaɓe. Ina magana kuɗin da za ka zo ka ce za ka je ka buga poster. Ina magana kuɗin da za ka ɗauki agent da za su je su kula maka da akwatunan zaɓenka.
Ka tsaya zaɓe a shekara ta 1999 wai wancan lokaci na ku gasa ne.
Yayi mu a lokacin da muka sai tamu ina jin ni dai takara ta sanata na jin ko naira 2000 ko 2015. A ce wai yanzu an zo ana saka form na sanata miliyan 20. Na gwamna miliyan 50 na shugaban kasa miliyan 100 to ya ilahi ina za'a
sai dai kuma duk da kwarmato da kwarorotan da wasu ƴan Najeriya ke yi akan cewa ba za su zabe ba ɗaya daga cikin masu fashin baki a Najeriya Barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce ya zama wajibi a gaya wa talakawan tare Najeriya cewa zaben kawai shine mafita domin taron ne kawai za su iya yi wa ƴan siyasa kwantan bauna
yanzu tsarin zaɓe ya sha bamban ana daɗa tsunki hanyar magudin zaɓe ne kullum saboda haka a dawo a rinka cika alƙawura ba mutum ya tsere ba ko kuma jama'a gara kai zaɓen nan a ɓata maka gobe bayan shekara huɗu ka gyara ka kori wanda ya ɓata maka dan a ce ba kai zaɓen ba ne ni ina ganin akai haka duk wani kauda mugunyin gwamnati da kai ganin gwamnati ta saba maka ya zo maka cikin sauki sai ka sa ƙuri'arka ka kauda shi nan take ƙuri'a yanzu tana tasiri
game da irin taron dangin da aka yi wa sanata Bola Ahmed Tinubu lokacin da an fidda gwani amma duk da haka yayi nasara kuwa mai fashin baki a kalamuran siyasa Muhammad Lawal na mai gyaɗa ne yace a gaskiyar magana sanata Bola Ahmed Tinubu ya ba da mamaki yadda yayi wa gaggan jam'iyyar APC juyin waina
yanda zaben ya taho da abubuwan da suka faru na yanda aka yi baran-baran tsakanin fadar shugaban kasa da barayin shugabancin jam'iyya dukka suka fito suka nuna ba sa goyon bayan wannan bawan Allah Tinubu, amma kuma Kadiba da ƙarfin shugaban ƙasa, da ƙarfin mataimakin shugaban ƙasa, da ƙarfin shugaban jam'iyya, sannan ga minista wanda ya aje minista yazo yake takara amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su. Wannan yake nuna maka cewa fada shugaban ƙasa da shugaban ƙasa kanta ba su da banda za.
Ana magana ai shi ma kuɗi ya nuna kila da an tsaya an yi zubeban ƙwarya ba kuɗi zai sha mamaki.
To ya kai gwamnati kuɗi?
Kila ai ita kamar kaga bangaren ta ba ta son magana cin hanci ko kila ba za a fito da kuɗin
ba. Alhaji ai ba magana cin hanci bane. Shugaban ƙasa fa ake magana. Ai ya kamata a ce ko shugaban ƙasa bai nuna kuɗi ba in dai ya gafa mutane ya taimaki mutane a siyasance bai kamata wannan abin da ya faru a zaben nan ya faru ba. A cikin gidansa ba a cikin gida ya hada su gaba ɗaya ya nuna masa yafi ƙarfin su.
Shi kuwa mafashin baki kan al'amuran da kan kai komo honorable Nasir Garba dan tiye tuna wa Najeriya yake cewa demokradiyyar Najeriya fa ta riga ta tabbatar gadan turgudewa saboda irin abubuwan da suka riga suka bayyana.
Idan talaka har yanzu bai fahimci menene haƙinsa na ya kawo shugabanni waɗanda suke adile ba, idan har yanzu ya zamanto cewa gwamnati ba ta bada damar ayi abin da ake kira demokradiyya, domin demokradiyyar nan wallahi ba zai samu ba. Idan demokradiyya an dora ta yanzu akan iya shagalinka iya kuɗinka, ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wadda talakan Najeriya zai zamanto yayi amfani da ita ya fita daga wannan kanyi da yake ba. Wannan sai magana gaskiya.
Iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan a cikin shirin waiwaye na manuniya cikin muryoyin da muka zakulo muku waɗanda muka adana. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko ranakun da suka rage musu duk da ke an ce abin yana yi musu kuna. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 164 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su bar kujerin da suke ganin suna matukar kauna. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, ni Isa Lol Ikara da kan shi an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya.
To a gaida na Ikra yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Allahumma salli ala alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Sayyid al-Qur'an al-Qur'an sallallahu alaihi wa sallam fa'in muslim sajiliya ina yake na nasiha da muku nasiha da wuce sura Allah mu koma gare shi saboda irin yayin da muka samu kawo na ma a cikin Nabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin sana 55 mana hadisin da ke nuna cewa akwai abubuwa biyar da an yi azaba biyar za su biyo baya. Na farko ya ce idan mutane suna warware alkawari sai Allah ya dora musu abokin gabansu a kansu, kuma idan mutane suna hukunci ba na abinda Allah ya saukar ba sai Allah ya da talauci tsakaninsu. Sannan idan mutane sun bayyana alfashi a tsakaninsu Allah sai ya yada mutuwar fujura a tsakaninsu. Sa'ajin nan kuma ba za su taɓa tauye ma ɗauni ba a ce Allah ya hana su biyo kuma ya rike su da azaba shekaru. A cikin wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai dora musu shugaba mara adalci. Sa'ajin nan kuma sai ka ga ya ba su wato tsadar rayuwa.
Allahu Allahu Allah.
To yanzu kuma sai ga labarai amma ta kaice.
To Hajiza ga labaran ta kaice. Jiya Alhamis ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta gargada Amurka cewa idan har ta aika da sabbin samfurin makamai masu linzami masu inganci na tsaron sama samfurin Patriot zuwa Ukraine, Moscow za ta dauke shi a matsayin yunkurin tsokana wanda zai iya haifar da martani daga fadar Kremlin. Jami'an Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani sabon lugudan wuta da manyan bindigogin artillery kan iyakokin ƙasar da dakarun Taliban na Afghanistan suka kai kan fararen hula ya kashe mutum ɗaya tare da jikkata wasu 15.
Madalla, kafin mu sallama da ku bari mu yi amfani da wannan dama don taya iyalan wazirin Pakistan Alhaji Ali Muhammad Guza bisa daurin auren ɗansa Lawal Ali Guza da za a yi gobe a sabar a fadar mai martaba sarkin Fataskum da ke garin na Fataskum a jihar Yobe. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure. To ba sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni. Tumarin kinin namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.